بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومزاد ما تعالى الأمة تاولك وي سنوني مكو غيسوة مسلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau da muke magana da kuwa barin annabin rahama daga Makka zuwa Madina kwana tashi muna shekara 1443, muna cikin wata na biyar, yana da kwana 26, shine Jumadul Ula. Ga masu amsa albashi watan 12 kuma ya zaka karshe ne 31. Wanda ke kula da wannan sauti ya sada mu da ku cikin wannan safiya ta yau shine Muhammad Rabi'u. Ni jagora wannan shiri Abu Jabir Mamman Sani Ibrahima, wanda kuka sani da suna Sani Ibila, da kuma bakin da Allah da ikon sai kawo mana sunan garintawa wanda za ku jin sunan su da kansu daga bakin su daga bakin mai ita. Insha Allah muke muku barka da wannan safiya, da fata Allah ya mana jagora ga ayyuka na alkhairi. Kamar yadda muka saba, shiri yau na ranar Juma'a shiri ne da muke kawo askar Allah da iko ne. Yau kuma nasihohi za ku ji kai tsaye waɗanda za su zama muna tamkar wasiya ga rayuwarmu. Abinda nake fata da ni da kuwa al'ummatawa mu saurari nasihohi daga malumanmu, kuma maluman suna cikin garintawa, kuma za a ci gaba da darussa da yadda Ubangiji. Da fata Allah ya muna jagora. Sai in fara da kain dawo ga malam, ya kamata bakin da muke tare da su su gabatar da sunannakin su domin su abinga a san muna tare malam ba shi ɗaya yake ba, shi ma akwai tawagar da ke tare da shi da iko da Allah. Bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarfu ne ni sunana Shamsuddin Abubakar Sanabi. Nima muna tare da malam wani almajir da malam ne.
Jama'a da Allah. Da akwai registrar ko sekretare mai rubuta da komai da komai. Bismillah.
Sunana Abdurrahman Adamu Jani, Zaria, insha Allah daga Najeriya. Ina ɗaya ne daga cikin ɗaliban Sheikh Dawud Azai.
Na'am. Malam Dawud, ka gabatar da sunanka, mutane su san wane suke tare da shi cikin wannan sahiya wadda ke da farin ciki gare su, domin jita-jita yau ga ka cikin daular adam. Allah ya muna jagora.
Amin.
Bismillah.
Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Dawud Ibrahim, ana mulakabi da Az-Zahiri, kuma almajiri ne ba kamar da malamai suke ta zubutawa ba. Yawwa, almajiri ne, za a ji dai irin abin almajirai ne insha Allah ta'ala.
Na'am. Malam Dawud Ibrahim Az-Zahiri ɗaya ne daga cikin ɗaliban margayi Albani Zaria. Allah ya gafarta mishi da rahama, ilulluɓe kabri ne da sauran dukkanin shahidaimu na musulmi da sauran kuma dukkanin musulminmu da suka rasu cikin irin wannan hayya ta ɗaukar kalmar Ubangiji. Wannan tibiri abinda ban mantawa, malam mun taɓa kusan minti 30 da shi bisa wannan tibiri, amma ta hanyar waya. Mutanen tawa suna bugowa waya, yana ji yana ba da amsa. Allah ya haɗa ni cikin aikin haji da shi, muka yi hulɗa mai ƙarfi ƙwarai, ya bani lamba ta kuma ya gaya min lokacin da duk nake buƙata sai ga lokacin da in na buga zan same shi, kuma ba taɓa rayuwa haka. Allah ya karbi rayuwarsa. Ina fata Allah ya gafarta mishi.
Amin.
Insha Allah ka mu shiga cikin shirinmu kawai da muka saba. muna da gidauniya mai kula da abin da ya shafi gidan gawa to sakon akwai sakon da ya shigo yanzu haka muna da kaya turare gashi na an kawo kuma an kawo jikabiyar na likafani jiya ma akwai wata baiwar Allah ta kawo jikabiyar murya adar akwai wata bada jika bakwai wancan sati ga ta wurin mu shago jika biyar tace a sa cikin likafani jika bui akai su murya adar da fata Allah ya mana jagora malam wani maudu'i yau za a tunatar da mu ya zame mun tamkar wasiya haduwan mu da ku ta yau
to alhamdulillah waɗanda dai suka taya ku aikin ko suka shiga gaba wajen kira ko ku gayyata mu girmama mu da wannan gayyata din sun zaba maudu'i da suke gani ya kamata a tattauna sun zaba wani maudu'i mai matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci shine abin da ya shafi husnul khuluq wato kyawawan dabi'u da halaye na addinin musulunci wannan shine topic da suka zaba ko ince kanta turanci kuma ba ko faransanci ne to wannan shine abin da suka zaba gaskiya to wannan da shine dan insha Allah wannan da kyakkyawan hali da kyakkyawan dabi'a shine abin da malaman suka zaba mana za a tattauna akan su kuma gaskiyar magana topic ne mai kyau insha Allah
alhamdulillah bismillah
to shi abin da ya shafi husnul khuluq abinda yake nufi a tsaban larabcin sa shine kyawawan dabi'a husn dai abu ne da an san mai kyau al khuluq kuma shine dabi'a ita kuma dabi'a abu ne da malamai suke cewa abu ne da Allah ke halitta mutum da ita wato sifa ce ta baɗini ta mutum wato abu ne da kaga mutum zaka ce iwa ne yana da kyakkyawar dabi'a ko yana da mummunar dabi'a ba wato siffa ce ta baɗini sai ayi mu'amala ne sai a ga athar wato alamu sakamako na wannan dabi'a din shi ake cewa al-khuluq to musulunci ya kalli abun ta fuska guda biyu mummunar dabi'a sai musulunci wasale ta ma'ana bai karfafe ta ba kyakkyawar dabi'a kuma sai musulunci ya zo da ita kware da gaske malamai suka arrafa husnul khuluq da cewa abin da ake nufi shine kafful adha wa badal ma'ruf kafful adha wa badal ma'ruf shine kamewa daga cutar da wani kamewa daga cutar wanda zai iya kamewa daga cutar da baki ko da hannu ko da kowace irin ma'ana ce ana ce da shi wato kaful adha badal ma'ruf ko kuma ce wasu ce kuma badal nada shine bada al ma'ruf ko kuma kyauta to kalmar dai ma'ruf ta faɗi domin ma'ruf yana da faɗi da yawa ba mutane dukiyar ka ma'ruf ne to ba mutane kuma wata dama da Allah baka ta daraja abin da yake aljah kima da kake da ita wani yazo yana buƙatar ranka ne yana da matsala kaza ka shiga gaba kai mai abu ce to barin sa maka hannu ai kaza ko kuma warma an je da kai na shi ma na ga cin badal ma'ruf shine dukiyar ka da damar da kake da ita da duk wani fasaha da kake zaka yi amfani da shi wajen taimakon mutum malamai suna kallon shi ma yana ga cin ta'arifi na badal ma'ruf sannan kuma da kazumin kai gimtse fushi lokacin da aka fusatar da kai kana da ikon zartar da wannan hukunci naka fushin naka to ka dakile shi ma na daga cikin abin da ake kallon shi a matsayin husnul khuluq to shi matsalar husnul khuluq Allah madaukakin sarki yayi ishara yayi bayani da yawa akan su kaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul qalam Allah madaukakin sarki ya faɗo ta magana mai girma akan sa inda Allah ya ce innaka wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan wasu dabi'u wanda suke masu girma Malam Uthaymeen a cikin sharhin da ya rayar da Salih ne sai yake cewa kana ɗabi'u masu yin wanda ba a taɓa gina wani ɗan adam akan wani ɗabi'u ɗin ba. So manzon Allah yana da khuluq masu girma. In ka duba a cikin Qur'ani da yawa Allah ya biyo husnul khuluq da misalai da su kamar da Allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati al-u'iddat lil-muttaqin alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wannan aya malamai suna kawo ta a cikin ayoyin da suke bayani game da ɗabi'u nagari da kyawun halaye wanda mutanen kirki ke kanshi. Abinda Allah ya ke cewa shine ku yi gaggawa ku yi rigirge zuwa ga wato wata magafara daga ubangiji ku Allah madaukakin sarki da wata aljanna wanda ke fadinta shine sammai da kasai. Ita kuma na aljanna an dauke ta ne kacoka an kirkira saboda masu tsoron Allah. To su waye alladina yunfiquna fi sarra? Su ne masu ciyarwa a lokacin da suke cikin yalwa da walwala. To kaga wacce magana ta'arifin malamai ta shigo cewa badal ma'ruf yunfiquna fi sarra, suna ciyarwa a cikin lokacin da suke wadarra, a lokacin ma suke cikin kunci da rashi. Wannan ma bai wai kuncin bai hana su ciyar ko su taimaka waɗansu mutane. Wal kadhibina ghayra, da kuma masu gimtse fushi. Kaga magana kaful adha ta zo a cikin wajen kenan, shine an fusatar da su suna ma da haƙi na sarama amma saboda Allah ya gina su akan kyawun ɗabi'u sai ga mutun ya kame daga wannan fushi din. Wal afina 'anil nas, sannan kuma masu afuwa ga mutane. Daga cikin ɗabi'u na mutanen kirki shine zaga mutane suna da yawan afuwa kamar da Allah ya siffanta su, kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina, Allah madaukakin sarki yana son mutane wanda suke masu kyautatawa. So ayoyi da yawa da suka zo suna akwai ayoyi da yawa Qur'ani da suke bayani irin wannan halaye na gari na girma masu daraja. Sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yawa sun zo suna bayani game da kyakkyawar ɗabi'a da kyawun halaye din nan. Ina ganin da wahala ka samu wani aiki guda ɗaya cikin addinin musulunci wanda ya samu tagomashi, wato ya samu falaloli da yawa suka zo irin kyawun ɗabi'u. Na farko dai an tambaye na Aisha sallallahu alaihi wasallam me ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na Aisha take cewa ɗabi'un shi shine gabaɗaya Alƙur'ani. A ɗabi'un manzon Allah shine Ƙur'ani. Imam Muslim ya fitar da hadisin cewa an tambaye ta ce ɗabi'un manzon Allah wato shine Alƙur'ani. To kaga anan wajen kallo da in kallo da ƴan uwa sun fahimci abin nan, wato in kallo shi khuluq husnul khuluq kamar da muka fara bayani tun farko ɗabi'a ce baɗinar ke ciki. To akan halicci mutum da ita ne ɗabi'a. Shi yasa ga wani a ce yana da haƙuri, wani bai da haƙuri. To shi kuma haƙuri daga ciki mene kyakkyawar ɗabi'a, yana da haƙuri. Wani a ce kuma yana da kyauta, wani kuma a ce marwaci ne. Duk kaga wannan ɗabi'a ce da akan gina mutane, a ce wani gwarzo ne jarimi, wani kuma matsoraci ne. Duk kaga ɗabi'a ce shi gwarzantaka ɗabi'a ce mai kyau. To Aisha ta tafi wannan magana sai manzo ka ce to kaga kenan tunda ce khuluqul Qur'an, kenan akwai khuluq jibiliya wanda aka gina mutum da ita aka halice shi da ita, akwai khuluq wanda yake shari'a ce ta zo da su ladduba ne na shari'a. To sai malamai suka ce to wannan abubuwa guda biyu hatta wa'ancan ɗabi'u da wanda ake gina mutane da su ɗin mutum zai iya canza kanshi daga yadda Allah halicce shi daga yadda aka halicci mutum. To kaga yawwa, to kaga wannan shine wani zai ce a'a. Malamai amma suka tabbata kamar al-Imam Ibn Daqiq al-Ait a cikin shan da arba'u na hadith ya tabbatar da wannan abu magana. Haka ne Ibn Rajab al-Hanbali sun tabbatar da cewa ana iya canza ɗabi'a. Taya? Shine ta dirasa da kokarin aiki da abin da Qur'ani zo da shi. Sa Aisha ta ce to in kana son ka gane halayen manzon Allah to ka ɗauki Qur'ani. Duk inda Qur'ani ya ce ai kaza, kaga wani abu mai kyau da aka ce a cikin Qur'ani, to ya juya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'a. Kenan yanzu kai dan uwa da kake sauraron mu, in ma kana da wasu matsalolin ɗabi'unka idan zaka iya kokari ka bi Qur'ani yadda ya kamata to mutum zai iya canza ɗabi'arsa gaskiya malamai sun tabbatar da ana iya canzawa ta hanyar koyi da Alƙur'ani koyi da karantawa in ba haka ba me yasa an san ɗabi'a ne fushi tawa ne kuma a ce haƙuri kuma Allah ya saukar da aya yana yaban masu haƙuri da kaza innal muslimina was-sadiqina was-sa'a ce kaza da wallahu ma'as-sabirina ko kuma ya lazina taqulla wa kunu ma'as-sadiqina kai kuma to amma dai in mutun na aiki da wannan zai iya juyawa sai zan mai kyakkyawar ɗabi'a zamu zo mu bayani falalar kyawun ɗabi'a din ka jibe kamata a ce kai kana rayuwa a duniya kana da mummunar ɗabi'a ba yawa to da haka ita ɗabi'a din kamar da muka faɗa ana iya samun canji daga wanda kake akai kakka taba dauka cewa dan baka da kana da wasu ɗabi'u muke kace ai ni ban da hakuri haka Allah ne ka zauna a baka da hakuri a'a kai kokari ka juya ka zama mai hakuri din ta yaya ta kallon nasoshin shari'a da suka zo suke bayani yaban hakuri da suka yi da lada da aka diba gaba masu hakuri inna Allah Allah yake cewa inna Allah wallahu inna ma yufassabiruna ajrahum bighayri hisab yana ga cin aiki masu yawa daga cin aiki masu lafiya Allah cewa Allah na cikawa masu hakuri ladan su ba tare ma da lissafi ba diba ko Allah yake ba ba tare da wani hisabi ba to ya za ka yi kai da kai musulmi ka ce kai baka da hakuri kace ai kai kaman tari kake kai in aka yi maka kankara za ka yi na itace ko wane ne wannan kaga ba ɗabi'a bace ba hali bane gare ina fatan fahimta kuma kace kai ba kai ai kai ƙarya za ka yi ta ce a rayuwa ko ka zo matsoraci ko zan mugu matsolo marwaci wanda ba zai dauka ya ba wani babalan kanshi ma ba zai ba wani ba zai abin nan ba so shine malam suka ce based on wannan tunda annabi ya zama ɗabi'a to kai ma haka za ka zama ɗabi'a dole shi manzo Allah tunda ma da akalce shi da wannan ɗabi'u sai dai Qur'ani ya ƙara tabbatar da abin da yake akai don haka dukkan abin da ke cikin Alƙur'ani na tauhidin Allah madaukakin sarki shine babban kyakkyawar ɗabi'a jama'a duk wani ɗabi'a da za a yi wanda ba tauhidi aka rasa tauhidi to zai mu asara kasu aka samu wannan yallabai sai a samu a ce ai wani mutumin kirki ne sai dai shi mushriki ne misali ko kuma a ce arne ne amma kuma a ce yana da kyakkyawan ɗabi'a to ai asara ce wannan babba ɗabi'a da mutum zai fara kokari iktisabin ta shine zama yana da tauhidi yana da aqida ta gari game da Allah madaukakin sarki yana da aqida ta gari game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da aqida ta gari game da Alƙur'ani ya zama kuma yana da aqida ta gari game da sauran aqidoji na addinin musulunci kamar san mutanen kirki cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da su yana ga cin ɗabi'a ta gari wanda Alƙur'ani kuma ya zo da shi yana ga cin ɗabi'a ta gari Alƙur'ani ya zo da shi shine neman ilimi da kokarin aiki da ilimi din zai yana ga cin ɗabi'u na gari dan ba zai a ce kana da ɗabi'a ta gari ba za ta yi maka amfani ba idan baka ɗabi Alƙur'ani ya zama maka khuluq ba zai maka amfani ba duk wata ɗabi'a da kake shi wanda ba ta dace da abin da shi Alƙur'ani ya zo da shi ba to gaskiya ba za ta yi maka wani amfani ba za ta yi maka amfani kadai dan ka hada da wancin sijiya taka ɗabi'a taka da abin da Alƙur'ani suka zo da shi ta hadisin manzon Allah ingantattu sallallahu alaihi wasallama wannan shine abu je a hadisai da yawa sun zo suna bani kwadaitar da abin nan kafin je can wajen ina son fadakar da wani abu wato game da imani da yake tare da mutane ko wani shari'a imani amma haka ɗabi'u sun nagari su ma suke tare da imani kaga wa zaka isa mu cikin mutane malam yana da addini yayi karatu ya iya kaza ya kaza amma sai ka samu ana kuka da shi a ce bai da kyau ɗabi'a jama'a to wannan ba karamar matsala bace ta kuma saboda Allah manzo Allah sai ya hada mene kyakkyawar ɗabi'a da imani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin da na Aisha ta rawaito cewa annabi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me mafi yawan abin da ke sa mutane aljanna sai annabi ya ce taqwallah wa husnul khuluq wannan jin tsoron Allah da kike ɗabi'a shine aiki mafi gaggawa da ke kai mutum aljanna to taqwallah mutum yana yawan sallah yana kaza yana kaza sai annabi ya goma shi da kyakkyawar ɗabi'a idan mutum na da imani na gari yana da karatu yana ibada yana da ilimi musamman ausat na masu karatu wanda ake so ustadi ko zaga mutum yana da karatu da kaza da kaza amma dabi'a da sauran matsaloli to dole sai an gyara wannan sai da mutum ya ci gajiyar wance imani amma in ka cire dabi'a a gefe kace imani kawai zaka yi to mutum zai iya gaga ya gashi a gidan wuta Allah ka tsare mu Mallam Nasruddin Albani cikin silsila sahiha da yazo yana bayanin wannan hadisi da Annabi yake cewa inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ne saboda in complete saboda in cike wato ba Annabi ne zai kawo makarim al-akhlaq ba amma ya tadda su abinda aka rasa shine muke ishara abinda shine Qur'ani yazo kawo ba ku da kaza ai kaza ai kaza ai tauhidi aka dace Allah ai kaza ai kaza to Annabi yace nazo in cika wannan abin ne to sai Nasruddin Albani annai yake cewa da a cikin da awashi da yake ya maida hankali kan tauhidi kadai da aqida ya ringa maida hankali akan wani abuwa sai daga baya ya ga irin dabi'un da waɗanda suke da addini wanda suke karatu din suke nunawa wannan fa ina aibata masu karatu bane ina fadakar da ne gaba daya yauwa sai ga wasu dabi'u da ke bayyana daga wajen masu addini sai ga cewa ya ake mutun ya iya kaza ya Qur'ani ya hadisi yake irin wannan dabi'un yace sai ya zauna sai ya kana sai ga to ai wannan hadisi shi da yake nan yake sharhi din kamar annabi yana hasri ne inna ma domin adatul hasri ce kamar risala ta manzon Allah ta takaita ne zuwa ga mene aikin cika kyakkyawar dabi'a Allah sa an fahimce ni wato kamar dan inna ma bu'istu li utammima makarim akhlaq wato an kamar yana cewa ne kadai an aiko ne da in cika kyawawan halaye dabi'u sai mallan sa da ce to dole a maida hankali wajen sanda ake kantar da mutane imani to a kantar da su kuma kyawawan dabi'u kuma a masa tarbiyya akan kyawawan dabi'u saboda rashin kyakkyawar dabi'a ba karama asara bace mutum da bai da kyakkyawar dabi'a mallan zai iya lalata addini ya ja a karanta Qur'ani ya ja a karanta hadisan manzon Allah ya ja a yi masa addini saura wanda ba shi ba illa ya ja duk wani mutumin kirki a mai wata illa kun ga mukan tattalin sabai aka ce in sun zo gari sukan ce ne in suka yi mu'amala da mutane dan wani lokaci haka sai suna cewa mutane kunu amsalana ku zama irin mu saboda abin da aka gani zamu zo misali insha Allah in lokaci ya bayu ga irin yadda aka samu salaf magabata suna bayyana da wasu kyawawan dabi'u sai ga mutane sakamakon dabi'un nan ma sun ashi addinin musulunci wasu kuma sun daina wasu abu da suke Allah ya sa mu dace to daga cikin hadisai da ke da suka zo Annabi yake fadin falala ta kyawawan dabi'u akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aktharu ma yudkhilun nas aljanna husnul khuluq wa aktharu ma yudkhilun nas annara sai ce alfamu wal farj wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne gantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawan abinda ke kai mutane aljanna shine kyakkyawar dabi'a shine yake kai mutane aljanna sannan mafi yawan abinda ke kai mutane gidan wuta Allah ka tsare mu wal iyad billah shine abu guda biyu abu na farko baki abu na biyu kuma farji wanda su ne potentinu da ake fama da su to wannan hadisi yana bayyana mana falalar kyakkyawar dabi'a sai yana nuna mana ashe kaga mutum da baki zake da yana ta wani abu yana kore kyakkyawar dabi'a kuma ga mutum a ce wai mutumin kirki ne amma yana zinace wannan kuma yana ga cin abin da ke kore kyakkyawar dabi'a sannan wancan mai kyakkyawar dabi'a din wanda bai wannan aljanna wannan kuma Annabi ya nuna cewa yana sauri din da nan shiga wuta Allah shi kiyaye haka nan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda Annabi Muhammad yake cewa aka tambaye shi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Nawas ibn Sam'an wanda Imam Muslim to shi yaje yana tambayar manzon Allah game da albirru sai manzo Allah ya ce mishi albirru husnul khulq albirru me kake tambaye ina tambaye kamar da birru sai ce albirru da kake tambaye shine husnul khulq ina fatan fahimta wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yatali alai nas zunubi shine duk abin da ya maka kakkaya zuciya kuma baka so a san kana yi. To wannan fa ada kenan wata kilin da imani mai kenan fatin da wanda ga yana alfahari ma da sabo. To kaga wannan total gaba daya riga ya tashi aiki kenan. So wannan kaga in kace birru ku duba inda annabi ya kadaita ya juyar da magana birru gaba daya zama shine husnul khuluq. Kuma Allah ya mana bayani kan menene birru a cikin Qur'ani. Allah ya ce laysa birru an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir zuwa ƙarshe wannan aya din. To in ka kalla wa'annan sune Allah ya bayyana da menene al-birru. Al-birru shine menene dukkan kusan aya ta dauko ayyuka na imani da ayyuka na musulunci gaba daya matsayin shine al-birru. To annabi kuma sai annabi ce albirru husnul khul, wato birru shine husnul khul, kyakkyawan hali da kyawun dabi'a shine albirru, wato abu ɗaya ne da wannan abu wadan da imani da wannan abu. To da haka wannan hadisi da muka karanta yana nuna mana wato kyawun dabi'a dan ƙarshen ayar Allah yayi ta goma shi da cewa wayannan sune masu gaskiya kuma sune masu tsoron Allah kuma sune magada a cikin aljanna. Allah samu dace. Sannan hawaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mutumin da ke da kyakkyawar dabi'a yana kaiwa martaba la yudriku wa innal mu'mina kuwa la yudriku daraja bi husnul khuluqi daraja da sa'im alqa'im. Shi ma hadisi ne tabbatacce Imam Muslim zai fitar da shi hadisi ne tabbatacce. Annabi yake cewa lalle mu'mini da kyakkyawar dabi'arsa yana samun darajar mutumin da yake as-sa'im, wato sa'im anan mutumin da yake kula da yawan nafil azumin nafilfali azumin alhamis litinin yana yi arafa wadene wadene duk wannan azumin yana yawan kula da su. In ka so ma ka dauke da mataki na karshe na yawan azumin nafilfali kamar azumin da ake annabi Dawud ya gobe ka sha, to koda mutum yana kula da wannan da ke kyawar dabi'a kuma bai cin wannan a ci kuma yana kula da mene as-sala shine as-sa'imun qa'im, mutumin da yake tsayo dare a gashi yana tattalawa yana karatun alqur'ani yana sallah da shi. To mutumin da yake kyakkyawa dabi'a yana riskan wa'in ladan wancan mutumin din. Allah ya sa mutane sun ga fanci abin da yake nufi. Shi wanda yake da kyakkyawa dabi'a da wannan kyakkyawa dabi'a tashi in akwata da wancan wanda yake aiki mai ƙari da sosai ana gani ya ta azumi ka duba din da azumi yake mutum wani bai ci abinci kaza yana abin nan ba kuma irin azumi ga magana da mutane suke ba azumi na gaskiya annabi yake magana anan wajen wanda in yana azumi ba zai haram ba zai ce kaza zai kokarin kare wannan abuwa azumi lafiya yake magana kuma qiyamul layl wanda ke ma babu riya babu kaza. To shi wanda yake kyawar dabi'a annabi yake cewa to da wannan ke kyawar dabi'a wata kilo ta mu'amala ce da wani mai tauye ga wani mai rauni ya taimake shi kawai meiwa kuma an zalunce shi ko an mai abu daidai bane ya afuwa ya yafi. To da irin wannan dabi'u nasa yana samun darajar wancan mutumin da ke aiki tukuru wanda a zahiri kowa na ganin wancan cewa eh to wannan na Allah ne. To haka mai kyakkyawar dabi'a ke samun wannan daraja din cikin sauki. Ina fatan fahimta wannan shi ma hadisin yana ƙara kanta da mu falalata kyakkyawar dabi'a da cewa mai kokari mu zama masu halaye na gari insha Allah ta'ala. So akwai hadisai gaskiya kware da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kwadaitar da mu game da hadisi game da mu zama masu kyawun halaye kware da gaske a baicin waɗannan din. Sannan in mu lura a aikace shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran sabansa sun nuna mana yaya al'amari yake ya hakuri ya kyakkyawa dabi'a take. Anas dan Malik Allah kara masa yadda yaro ne da ya zai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 9 zuwa 10 yana mu'amala yana yaro a gidan manzon Allah amma manzon Allah bai taba ce da shi kanzil ba, manzon Allah bai taba dukan shi ba, bai taba ce mai dan mai kaza ba saboda hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kyakkyawa mu'amala ce. Akwai wani bakawai ya taba zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci kawai shikenan sai je samu waje kawai sai tsalala fitsari. Sauran sahabbai suka taso ca suka yi kan manzon Allah wannan bakawai annabi ya ce ku kyale shi. Ka kyale shi ya gama fitsarinsa tsaftukuna. Annabi ya ce to ku da kuke tsawa ku je ku ɗebi ruwa ku wanke wajen. suka nemo ruwa suka wanke waje ya ce to kai ba kauye zo zaunar da shi dan tattauna to kai ai mallan kaga nan wajen sallah ne ibada ake bi dace a ce da kazanta da fitsari da kaza ba sai wannan ba kauye ji dadi ya ce to kaga da irin wa'azi naka ne da an ji dadi annabi ya ce to kaga ni amma wancan sun zazzaro mu idanu kawai kaza kaza sai addu'a ce ya Allah da ni da Muhammad ka samu aljanna mu kadai ka sa kowa tare da mu ina ba ta fahimta annabi ce a kai kuma ka takaita yalo Allah madaukakin sarki ina zamu da aljanna mu bi kawai ina ba ta fahimta so kaga wannan kyakkyawan hali na manzon Allah nan da nan sai wannan bakauyerin goma manzon Allah yayi wane ne ya ga cewa to wannan ya ga wancan zama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bakauye shi ma sake zuwa talauci ya dame shi a kauye yazo yana zuwa kawai sai shake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin kai yace manzon Allah ka bani dukiyar Allah dukiyar da ba taka ba ta babanka ba ta mamanka ba kaga wannan kalma a samu shugaba a gami wannan magana ai kaga ba kowa zai iya hakurin wannan abun ba amma saboda kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace balan ba kawai sai kanni ya sake shi tukuna yace ku dukiya ko ikan gaskiya ka faɗa ba tawa bace ba ta gidanmu bace ta Allah ce kuma ta ku ce ku debo ku bashi su ko sabai suna nan suna ta kwafa ai kawai a bari su lallasa shi kawai wannan annabi ce ku tsaya shi aka dabo aka bashi raƙuma da awaki da kaza kaza ne yace to da duki Allah nan na baka fa kauye ji dadi ya juya zai tafi annabi ce da ka ta mana yanzu ni shakar da kai mun kofa ai sai ka bari kuma rama shaka inda duki ya ce ka zo ta sai ka fada da baki kawai to amma yanzu ka shake ne kaga kamata in rama kenan sai manzo Allah sai ya ce a to mu a garmu an ba mu labari cewa kai in an maka laifi baka ramawa annabi ya ce to shikenan je ka baka ka ci bulis ka shaka kuma ka tafi da dukiya ya tarra raqum awaki da bai tafi garin su yana zuwa kofar gare ya kuma ihu ce jama'a ku zo ku tafi je ku musulunta wallahi kar ku yi asara biyu ga Muhammad can a gari yana bada kyauta kyautar mura tsoron talauci gaba ɗaya je jawo hankalin mutanen musulun kai sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah kyakkyawan koyi ne mala haka hadisin da Bukhari wato game da lokacin da manzon Allah suka tafiya da sahabbai aka je babu ruwa ana so ayi alwala aka aiki su Aliyu ce ni sayyidina Aliyu dan Abi Talib cewa su je su nemo ruwa suna tafiya sun dogo tafiya fitar da wata mata ita kadai da salka haka akan raƙumanta haka raƙumanta suka ce ki zo ki ba mu na ruwa za mu samu ruwa suka tace musu ai ni ma rubona da ruwa tafiya wuni da yace to kuma yanzu ake son ruwa ai sallah a tafi suka ce to ki ba mu ruwan tace a suka ce to juya mu tafi wajen Ahmad ce wannan dai aka ce shi din dai mu je don da ke nufin dai aka je aka samu manzon Allah annabi ya ce a sauko da salkar aka sauko da ita aka zauna aka zuba ruwa a ruwan nan annabi ya mai addu'a ya tofa ya sa hannu shikenan annabi ya ce kowa ya diba cika tashi salkar aka yi ta diba ruwan wannan kuma mu'jiza ce ta manzon Allah aka yi ta diba kowa aka diba aka sha aka wanka aka sha da dabbobi ruwan nan bai ragu da komai ba annabi ya ce ke ile tsaki da ni mun rage miki komai tace ba a rage komai ce to dauki kayanki annabi ya ce to kuma ku yi mata alkhairi ita ma ta yi muku ku tara mata abinci aka tara abinci aka tara aka daure mata aka dora ta aka rago mata aka bata wannan abincin kuma ba a rage komai a ruwanta ba aka bata aka ce to ga hanya na Allah sauke ku lafiya ta juya ta tafi idan su annabi za su ji yaki ko sabai su ji yakin aka zo kauyen su wannan matar sai annabi ya ce aka a shiga kauyen a wuce a tafi waje a kyale su rannan matar sai ta ce kai ta samu sarkin kanku zo ku ji wayannan mutanen fa da ku suna kyale ba fa sun fi karfin su bane amma kunji alherin da ta taba tsakani ne taba yi tsakani na da su wannan shine kawai suke girmama wannan abu suke kauce mana ku zo mu je mu musulunta sakamakon duka kauye suka diba suka je suka musulunta wannan to kaga kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai ga wannan mata musulma akwai wani ma shi ma wani sahabi ana cewa Tumama ibn Affan dan wata kabila ce Banu Hanifa shi ma haka aka kamo shi ta kadari ne da yazo aka daure shi a masallaci saboda yayi laifi ya kamata a kashe shi manzon Allah yazo ce kai baka me kake gudu da musulunci ne ce shi ne ba zai musulunta ba anan kusan kwana uku ne mai wa'azi musulunta ce shi ba zai musulunta ba to karshe dai annabi ya mai afuwa ce a kyale shi aka saki sai da ya fita gari ya tabbatar da wannan da gaske ne kuma wannan fa nayi fa abin da ya kamata ai mun kaza sai ya dawo yace to ya zo musulunta ce misa ba ga musulunta ce a shi bai so ai mai dole ne to yanzu dai tunda ba dole bane yanzu ya zo musulunta bayan musulunta yake cewa wallahi manzon Allah kafin in musulunta ba wanda nake jini ban san gan fuskar shi irin ka amma duk duniya ba nake san gan fuskar shi in ba kai ba ba abinda nake jini irin addinin musulunci amma ba abinda ya zauna a zuciyata irin addinin musulunci yace kuma ba abinda nake jini irin garin Madina da kake cikin ta amma kuma ko garin ban so kamar Madina kyakkyawa mu'abala kawai ya gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana annabi zai ce to ku dai ba abinci ku bashi wanda birsin da ya kamata a kashe ana dauka abinci a bashi to wannan daga cikin kyakkyawa mu'abala ta manzon Allah haka nan manzon Allah kyakkyawa misali ya ga mai kyakkyawa dabi'a da yake zaune da gidan shi a gidan sa iyalan sa aka ce manzon Allah yana taya matan shi a aiki wannan dabi'a ce ta manzon Allah ya ji ya tada rikici yaro can na kuka ce an barar da kaza ba koma gefe zai ba shi ma ƙara barar da wani abu yana fushi ba to manzon Allah kan je ce to bale wanda ko samu kayan shi shi ya wanke kayan shi da kanshi ya shanya ya kwashe kuma da wani abu zai ce maka abin nan wannan kyakkyawa dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama wato bai zama dodo a gidan shi ba mutum ne mai kyakkyawan hali a gidansa hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi sosai game da iyalansa idan wance ba ta lafiya za ga yana tarareta sannan kuma yana girmama sarkansa tare da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana girmama sarkansa da yake da su dole ga kin kyakkyawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan in ka zo bangaren imani kuma to manzon Allah fa kuma nan wajen baya sake koyaya ai wasa da imani koyaya a bangaren imani dole ga cinke kyau dabi'a manzon Allah bai wasa da shi sayyidina Umar Allah kara masa yadda an je Khaybara sai ya dauko wata takarda sai ya ga cewa a to wannan ayat ga wata takarda a cikin At-Taura wannan kuma tai kama da abin ayi kaza dake cikin Qur'ani ce manzon Allah kaga wannan ayat ko tai kama da ta Qur'ani manzo Allah a nan wajen sai fara fada yayi fushi yayi fushi yayi fushi ya tsawata kware da gaske ce ku Umar ba nazo muku da ita ba nazo muku da shari'a farakar hanya kikkiya ba yace wallahi ko annab Musa yazo wannan zamanin in bai bi ni ba zai tsira ba ba abin da zai ishe shi a rayuwarsa duniya lahira sai ya bi annabi ya ta fada sai da Umar bai je ta neman hakuri cewa ka yafe mana wan fashe to manzon Allah kuma bai wasa da ataba addini ba kike da bi abin da kace ai kai to ni ba ruwanka kowa mai yi abin da yake so a'a ba ana nufin kike da bi shine kai haka ba ka san ka saki komai ya zama abin za ba ka san kamar yadda muke fama da yanzu shine ana so a kawo mana wani rayuwa ta duniya cewa da mutanen banza ne kirki da azuma daya a'a manzon Allah yana yaba mutanen kirki ne ya karfafe su mutanen banza kuma manzon Allah yana kwasale su ya kyare su wani shine kyakkyawa dabi'a din ba kyakkyawa dabi'a bane ka zama tulosoro ma'ana ka zama nuwawa ka zama na mashirmanci shi sa Ibn Taymiya da yazo ayat da ke wala man sabara ghafara in zalika min azmi al-umur cewa wanda ya hakura ya yafi kauda kai wani yana ga cikin manyan al'amura to da ayat Allah ke cewa faman afa wa asla fa ajru ala Allah wanda ya afuwa kuma ya gyara to ladansa na wajen Allah madaukakin sarki sai ce wa'annan magana fa da ake ba itlakin afuwa ake magana ba kun san afuwa yafiya yana ga cikin kyakkyawar dabi'a to sai ya zama wani an san shi kangarare ne yayi maka ta'addanci ko a duke ka ko a mutuncin ka ko a na abu idan ka yafe mai ma za ka ƙara mai karfin guya je ci gaba da yi ne to wannan sai a yafe mashi Ibn Taymiya ce wannan ba za a yafe mai ba abin da ke kai shine dauki hukunci wanda ya dace da abin da ya amsa hukunci nan wajen bai cancanci afuwa ba saboda shi afuwa wajen shi ai amfanin afuwa shine gyara za ta kawo to shi kuma ba gyara ta kawo za ta banna ta shi ne ma ma'ana in ya zama za a afuwa ta banna to kaga ya zama tulo saranci kenan ya zama shirme kenan afuwa da ta haifar da bannar da ake fi da abin da ake ciki don haka manzon Allah cin dabi'ar sa shine idan kai abin kirki manzon Allah zai ba maka idan kai abin banza manzon Allah kuma zai kwasale ka ba zai abin nan ba nana sha Allah kara mata yadda tafiya manzon Allah ya je jihadi ka san mata suna ta dabi'a idan ka dai tafiya kafin ka dawo muji sai dan gyara gida dan gyara daki a canza a share dan ka kawo abin to na Aisha sai ta dan so labule bata sani ba da hoto akwai hoto a jikin labulan haka sai na Aisha ta zo ta sa Allah labule annabi na zuwa da ya dawo gida ta rungume ta tafi gida tana ah barka da zuwa Allah ya daukaka ka Allah ya girmama ka kaza annabi na zuwa sai ga labulan da hoto sai bangace ta ta Aisha me wannan kuma hoton tace na sani saboda makawaici ha cire shi ai wa'annan hotuna ke gani masu su ran lahira sai an ce su hura masarai kuma mala'iku ba sa shiga gidan da ake da wannan hotuna din to kaga tayi abu ne fa saboda shi dan ta burge shi kaga wani abu ne mai kyau da mata ya kamata su ringa yi da kudinta da komai ta je ta yi wakil babanta ne ya bata wanta ne Abraham ya bata saka tai ta samu amma dai tayi saboda mai gidanta to amma tunda abin ya taba ya saba addini to manzo Allah kuma bai kallo wannan ba bai ce a to ai tunda Aisha nake babu komai ba ma'ana bai zama cin hanci ga manzo Allah ba manzo Allah sai dai tsawatar da ita akan wannan abu da tai yauna mata kuma ba daidai ba da komai ba da doka ta gaba daya to dan haka manzo Allah yana da kai kada biya yana da yafi yana da wasu abubuwa to amma fa kuma baya saba wa shari'a da wannan dabi'a kuma ba daidai bane yanzu mutun yace bari ya ringa wake-wake ko zabo-zabo game da addini ko kuma ga wasu abuwa wai da sunan kyakkyawar ɗabi'a saboda muna fuskantar irin wannan matsalar gaskiya sosai sai ga mutum ya ce maka to ai yanzu hatta kai ga zai ce maka ma to ai addinin ma yanzu ba a san ma wai wanne ne ma zai dace ba sai an je lahira saboda wai ai da kiristoci da musulmi ai wai duk abu ɗaya ne ma ai duk addinin daga sama yake ana fama da wannan matsalolin a yanzu wurare daban-daban ana sai a ce to ai ai kiristocin ma su ma Allah ya yi su su ma arna Allah ne ya yi su kuma musulmin Allah ne ya ku to ne ne Allah bai so inda Allah bai so ai da ba halicce wani ba to kaga wannan banna ce ana yin ta to sai a ce to ai wai a ringa kallon mutuntaka kawai a ringa kallon abuwa kawai da suka hada mu wannan daga cikin banna da ake yadawa a duniya a yanzu wannan tunani wanda yake asalin shi daga Yahuda wan duniya aka kirkiro shi ake yada shi a cikin duniyar musulmi kuma yana nuna mu wannan tasiri kuma wannan gaskiyar magana ba dabi'a ce da addinin musulunci kalle ta ba a kun ji dai wannan hoto kawai labule kawai manzon Allah sai da ya fada wancan ko annabi annabi sayyidina Umar da ya dauki takarda ma annabi sai da idan shi jazir ya fada tun kudi Umar akan wannan magana sai da Umar ya nuna cewa gaskiya ya fahimta kuma ya tuba akan wannan abin sannan manzon Allah ya kauda kai akan wannan lamari din so misali suna da game da manzon Allah na kyakkyawar dabi'a nashi sannan in ka gangaro wajen sabban sa za ka suna da irin wannan kyawawan hali mu dauki babban abokin sa sai na Abubakar Allah kara masa yarda za ka sun sufatu da irin wannan halaye din na hakuri da juriya da sadaka da yafiya da suwa duk suna da shi misali Abubakar Allah kara masa yarda daga dabi'un shi da muka za mu fara fahimta shine gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya taimaki manzon Allah da duk abin da zai iya da kudin sa da rayuwar sa da basirar sa da karfafa sa duk abin da zai yi sai da wajen ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hali na gari ya nuna a cikin addini kuma malamin tarihi kan ce shi Abubakar kamar yadda aka ce manzon Allah bai shagiya ba a zaman jahiliya bai kaza ba shi ma Abubakar Allah ya tsare shi daga wa'annan dabi'u din irin a ce rayuwar jahiliya shi ma bai yi ta ba in muka lura cewa mafi yawan waɗanda suke aka ba aljantin a duniya muga tanin Abubakar suka musulunta dattijan arziki Abubakar domin lokacin da annabi ya tunkare shi da da'awa dan shi ne mutum farko da annabi ya fara gawa da abun musulunci ka gano kai wannan ya nuna maka yardar manzon Allah da wannan dattijo Abubakar Allah kara masa yarda domin Khadija ta san labarin dole ita ce uwar gida Allah kara mata yarda ita kuma ta kawo ya za a gano lamarin ta dauki manzo Allah ta kai shi wajen waraqata fi Naufal Ali kuma yana cikin gida lokacin yana dan shekara 8 Abubakar shi aka fara gaya cewa ga fa abin da Allah ya kone shi wannan yana nuna kimar sayyidina Abubakar da darajar shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah da ɗan uwa Abubakar kuma ba dan uwan shi bane saboda ba ta da dangantaka ta kusa sai an je can nesa ne suke haduwa amma bai ga ɗan uwan shi da jini ba akwai Hamza ibn Abdul Muttalib baffan shi ne akwai Abbas baffan sa ne akwai manyan mutane waɗanda ke dangin shi ne amma bai fatin karasa da wa'azin addinin musulunci fatin kar Abubakar dama ai wanda zai taimake ka wanda kai ganin shi zaka fara da shi kuma ana zuwa sai Abubakar bai bashi kunya ba Abubakar ya shi addinin musulunci din a ranar kuma Abubakar ya shiga ya fara ya wa'azi shi ma ya shigo ya shigar da Zubairu cikin musulunci ya shiga Abraham dan Auf Sa'id ibn Zaid da wannan Usman bin Affan wajen dai mutum shida cikin wanda aka ba aljantin aduna Abubakar shi musulunta da su ya zo manzon Allah da su kuma to wannan daga cikin dabi'a da yi ta gari wajen taimakon addinin Allah to sannan kuma ya ringa diban dukiyar shi wannan bawa ya musulunta ana azabtar da shi Abubakar sai diba kudi da yawa annunka mai kudin kuma sai biya in an ya sai bawa madaya mai da shi bauta kuma sai ce ayan tashi wannan kikkiawar dabi'a ce yanta abin nan haka habbaban sai da mai fada wai kai me yasa kake ta abin nan madin ka ringa sayan bayi masu karfi dan ka fitowa sun ka taya ka ana suna zama maka kariya sai kana sai kuma kana ta yanta ce ina neman yarda Allah madaukakin sarki ne haka duk sanda manzo Allah ya ce a kawo dukiya za a yi wani addini to Abubakar yana gaba ga wanda suke kawo wannan dukiya din sai abin nan wataran a garin Madina haka aka taba samu sai nan Abubakar Allah kara masa yarda annabi ya baki kun san akwai baki da ke zuwa a Madina suna musulunta Abubakar Allah kara masa yarda wataran sun zauna sai ya zama ga baki sun zo annabi Abubakar ɗebo su aka ci gida ce to abba Abraham kai kuma ka je ka ba su abinci dan shi kenan shi kuma sai ya fito wajen manzon Allah da aka ba baki abinci suka ce ba su ci ba sai mai gidan sa ya zo ma'ana Abubakar kenan haka ya ji yana dawowa ya tada Abubakar ya ga baki ba su abinci bai fara wa dan shi fada yana mai fada ce to ai ba laifi na bane suka ce abu mu ne muka ce ba za mu ci abinci ba sai ka zo to wannan na kakkawa dabi'a shine taimaka mutane wato kula da baki alkhairi ne kwarai da gaske kikawa dabi'a ne sanda aka wani na Aisha sharri akwai wani daga cikin ɗan uwan Abubakar dake zaune a gidan manzon Abubakar din abincin shi kudin makaranta da duk abin da ake Abubakar ke masa to da ya tabbata Allah ya saukar da ayoyi a Qur'ani cikin suratul Nur Allah na bayyana cewa wannan sharri da aka Aisha waɗanda suka daura gamar da masu babu tuba wutane wallazi tawallaki barahu lahu azabun alim wanda suka abin nan su sai sun shiga wuta amma wa'ancan ai musu hukunci kaza to daga cikin yaran da suke gidan Abubakar din su ma sun riski wannan magana su dan yada ta haka ana ce da shi Misbah da labari ya gama shi ne da aka saukar da ayar aka wanke na Aisha cewa ƙarya ne Allah ai ya ce ma al-khabitha lil-khabithin annabuku ba khabith bane ba zai a ce ya auri khabitha ba annan ba sai kenan da sai Abubakar ce to shikenan kai mista tunda har da kai aka ji ana yada cewa ƴan uwarka ta yi zina kaza ka to ka bar gidan nan a cire kwanan ka bazan kaza kaza ba to sai Allah ya saukar da aya mene wala'atul ulul fadl minkum wasati an yi utu ulul quba wala ta masakin wala afu wala yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ai masu arziki cikin kasiran suwa cewa ba za su bada abin ka saba ne alkhairi ba cewa ba su ba da maskinai ba da kaza sai Allah ya ce kuma ku yafe ku kawo da kai aka ammana kuma ku so Allah ya yanku ne nan take Abubakar ya ce ya yafe kuma wannan misa din ya dauko abu ya kawo ya dawo da cikin gida da komai aka cigaba da yi to suna da kyawun dabi'a wayannan sabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen juriya da hakuri in za ku rar a cikin farko musulunci irin yadda su Abubakar din ya shawuya da a zo a same shi ma a mai dukan tsiya a mai kaza duka sun yi da wannan abu so wannan kyakkyawar dabi'u ne haka sai na Umar ka kalla duk da wannan zafin nasa akwai halaye na gari dake da su sanda aka kai manzon Allah aka daure aka kai su sha'abul abin nan aka sa musu dokar ta baci aka ba su gari Abubakar Umar yana ga cewa ga daukan abinci tunda shi ba wanda yake tare shi ya dauka ya je kai musu a can din wannan yana galar to yana suna da kyauta kware da gaske kuma suna da yafiya kware da gaske suna da afuwa game da abin da aka yi musu kuma su yafe su kuma taimaka abin nan wannan kenan sannan wasu abubuwa da ya kamata mu karu da su a cikin tarihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babu shakka su salaf su sahabbai kenan mun ce salaf sahabbai da tabi'ai na gari kenan sun dauki ragama wannan addini yadda kaji abin ya dauko addinin musulunci da imani din da bangaren husnul khuluq din to wannan sahabbai haka suka shiga ba dai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna mana kyakkyawan halayensu saboda da yawa wani lokaci idan babba ya kwanta ya rasu sai kuma abuwa su cancanza sai ga an cancanza ko an yi shugaban kasa na gari to yana sauka kuma ko in ya mutu shikenan sai ga an samu canje-canje wasu abuwa to amma su waɗannan sabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara masa yarda nan take su ci gaba da aikin manzon Allah suka yi an dai samu dan kaya-kaya bayan rasuwar manzon Allah din ya za a yi wajen masa wanka ya za a wajen yi masa sallah dan samu wannan abu amma daga nan lokacin kuma shikenan da aka samu da yato cewa a mishi wanka kan shi na jikin sa aka samu khalifa guda ɗaya sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yarda ba su zauna ba sun ci gaba da aikin da manzon Allah yake har inda musulunci bai kai ba a zamanin manzon Allah su sun ci gaba da yada suka je suka abin nan sun je sun musuntar da mutane wani lokacin da kyakkyawan magana da wa'azozi wani lokacin kuma da harka ta diplomasiya wani lokacin kuma da jihadi da sauran abubuwa haka na san lokacin da suka je Qadisiya abin nan kasar Iran kenan yanzu ko wato yankin Qadisiya wajen Iran a yanzu sun je sun yaki sosai akwai sarkin Faris a lokacin da ya taso suka dauko suka nado delegate a zo Madina a samu khalifa lokacin sai Sayyidina Umar Allah kara masa yadda da yazo ya sawo gwalagwalai da abubuwa a jikin sa yazo yana neman khalifa ya wuce shi a kofar gida ma bai sani a bakin gari a gindin bushe yana kwance sai da yazo yace to kai aye je yana neman khalifa a gari aka ce to ba a ganshi aje masallaci ba a ganshi a masallaci ba aje ba a ganshi sai aka ce to ai ko yana can wajen gari yana hutu aka ce eh aje a duba shi yana zuwa sai ga Sayyidina Umar a kwance kawai a kasa shi to wannan kai ne khalifa musu aka ce eh ce a ina nufin khalifa dai aka da sojoji suke cin garin miyaki yace shi din dai wannan dake kwance shine amma ku haƙurka ku tashe shi sai dai farka kai ne eh sai ce to gaskiya dole ku ci miyaki saboda adalcinku da abin da gashi kana kwance ba mai gadi ba komai to yana ga cin kyawun halayya da sabai suka sa wanda shi wani yana ganin da abin da kai shi musulunci akwai wannan suke ce Fairuz wanta kadari ne ya kashe musulmai da yawa Hal Bara bin Malik wan Anas dan Malik shi ya kashe shi amma da aka zo Madina aka kamo shi a hannu yazo to sai neman Umar yana so ya jawabi amma sai ce sai Umar ya bashi dama ya sha ruwa tukuna sai annabi Umar ya ce na baka sai dama sai ka sha ruwa sai ka biya din da yasa aka kawo mai ruwa a kofi din sai bar da ruwan cha ni za ka yaudara ai ko wannan yaudar ka bace tasiri anan ba bari asara wayar ka sai ana sai ce a khalifa ka bashi aminci har sai ya sha ruwa kuma bai sha ruwan ba da haka wannan alƙawari na nan to wannan abin sai shi ya bashi mamaki Fairuz din sai a kai Anas ba kai ne na kashe yayanka Bara'u ba sai ce kwarai kuwa amma mu musunci ya koya mana adalci da tsaye da gaskiya ne to ai dole ku ci mu yaki wayannan mutanen wannan shi ma zama sandiyar musulunta sa na adalcin Umar da ya gani da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so irin wannan tarihi na salaf gaskiya game da kyawawan halayen su da kyawawan mu'amalar su da kuma irin nasoshi na Qur'ani da hadisi da suka zo suna bayani game da kyawun hali da kyawun ɗabi'u da falalar da yake da shi da ina yake yake kai mutun aljanna da yadda yake kai mutun daraja da yake kai shi darajar da bai sai kai ba sakamakon sa suna da yawa a ƙarshe ana namu lokaci ya kure wato wayannan ɗabi'u da muke bayani gaskiya magana mu kokari mu tsoroce su kuma za a iya samun wayannan kyawun ɗabi'u ne mu zama masu kyakkyawan ɗabi'u da zamu samu irin falalar din kadai idan muna zuwa makaranta muna koyon karatu idan wata ɗabi'ar kai kana ganta ɗabi'a ce mai kyau to me wai kana cikin katin Qur'ani sai ka ce wannan ba haka ake yi ba ko kuma abinda baka sani ba sai ka ji ka sani sai zama ka sani diyar kyakkyawan ɗabi'a shi sa a musulunci annabi yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi fa wajibi ne akan dukkan musulmi dole kowa ya nemi ilimi muna murna muna fatan alkhairi ga mutanen wannan gari na Tawa da kuma wannan ƙasa muna godiya da fatan alkhairi ga wannan ƙasa da barin kuma zumunci tsakanin mu Allah ya saka alkhairi wannan gidan rediyo kuma na mai fatan alkhairi Allah ya daukaka shi Allah kuma ya bada lada ga masu gudanar da shi tun daga shugaban da masu aiki din Allah ya sa aljanna da mu kuma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yan uwa masu sauraron mu kun ji takaitacciyar nasiha zuwa gare mu baki ɗaya mu muna fatan Allah ya amfanar da mu kyaukyawan ɗabi'a ta zama koman mutum daga duniya har zuwa tsayo ma gaban Allah ranar alkiyama insha Allahu kafin mu ruhe za mu tunatar da mutane abubuwan da ke gaban mu yau insha Allahu akwai seminar da za a farawa ko mi gani
daura
da za a farawa bangaren daliban ilimi daga karhe 9 nan masallacin Malam Yusuf bangaren mata za a yi ta can a sabon gari Central Iman kima daga karhe 9 zuwa abin da Allah ya so da yake juma'a ce ko insha Allah ha karhe 10 tare biyu za a sabka ko ku za a fara ko za a fara bangaren mata ko bangaren mata amma maza su karhe 9 ce na kai ji aka gani karhe 9 insha Allah a insha Allah kuma in an jima a radio murya adar karhe 9 insha Allah za ku same mu da wani malami can in Allah ya so da fata Allah ya albarkace mu yi mana jagora ga ayyuka na alheri ina ƙara tunatarwa a kowane bawan Allah ya aiko ma radio murya adar jika 100 ya ce a sa cikin ɗawainiyar da radio yake gudanarwa insha Allah a madadin Muhammadu Rabi'u ni jagorar wannan shiri Abuja Birman Mansani Ibrahima nake cewa malam a ruhe muna da addu'a da fata Allah ya sa ya zaunar da mu zaman lafiya a ƙasashenmu irin fitintunin da ke gudana muna roƙo Allah ya kawo mana saukin shi
to alhamdulillahi bari mu salati da tawassuli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله منا توصلي gareka da wannan salati da muka ga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna koyan Allah Allah wannan fitintunan muke fama da su a kasashen Allah kamar maganin su Allah in Allah ka azurta mu da tuba da kuma gareka ka yafe mana gangancin mu da kurakuran mu da abin da muka yi da muna sani da wannan ba mu sani ba da wanda ma kai kade ka sani Allah ka yafe mana Allah ka dora mana shugabanni na gari Allah ka jagoranci shugabanni mu ga abin da kake so ka yarda da shi Allah inda hannu waɗansu da ba mu sani suke taimaka suke cutar da mu a cikin rayuwar mu Allah ka mana maganin su ka shige mana gama dan sun fi karfin mu ko ba mu san su ba ko ba mu iya komai da su ba amma kai ka fi karfin kowa kai ke da hikima kai ke da saniya Allah ka shige mana gaba Allah ka ba mu zaman lafiya kasashen mu ya Allah Allah ka ba mu arziki mai dorewa Allah ka azurta mu da fahimta addini da neman kusanci zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki muna addu'a kuma kaman wannan gidajen radio da ake da su a wannan kasashe mu rafa Allah ka sa musu hannu Allah ka taya su ruko ka shige musu gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh